sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Juma'a 13 ga watan Janairu shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalma Si Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chad, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji abin da wasu tsaffin jakadun Najeriya suka ce kan gargadin da shugaban Muhammadu Buhari ya yi wa jami'an diplomasiyyar kasashen waje kan kada su tsoma baki a harkokin zaben kasar da ke tafe. Sannan za ku ji kuma dalilin da ya sa hukumar zaɓe ta ainihin ta ƙara wa'adin karɓar katin zaɓe na dindindin. Za kuma ku ji yadda aka wato ake kace na ce a jamhuriyar Nijar, bayan da shugaban jami'ar adawa ta RDR Muhammad Usman ya naɗa matarsa a matsayin sakatariya a ofishinsa. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan agun da lafiya ga labaran. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi wata shela ta gargadi kan a daina amfani da wasu magungunan tari biyu da ake yi a India da ake ganin suna da nasaba da mutuwar yara akalla 20 a kasar Uzbekistan. WHO ta ce magungunan waɗanda kamfanin Marion Biotech na India ke yi ba su da inganci, kuma kamfanin ya kasa bayar da tabbacin rashin hadarinsu da ingancinsu. Gargadin wanda aka yi tun ranar Laraba na zuwa ne bayan da hukumomi a Uzbekistan suka ce a watan jiya yara akalla 20 sun mutu bayan da suka sha wani maganin tari mai suna Doc1Max wanda kamfanin ke yi. Daga bisani dai, ma'aikatar lafiyar kasar India ta dakatar da kamfanin daga yin magunguna, kuma Uzbekistan ta hana shigowa da kuma siyar da maganin na Doc1Max. Bayan ta shafe shekaru uku kan iyakokinta a rufe ƙarƙashin manufofinta na ɗaukar matakan ba sani ba sabo na yaƙi da cutar COVID-19, yanzu China ta sake buɗe kan iyakokinta don marabtar matafiya na ƙasa da ƙasa. Su kuma China wanda suka gaji da zama su ɗan fita, matakin da zai yi tasiri sosai ga tattalin arziki a sassan duniya ciki har da Afirka. Wannan nahiyar wadda China ke tunkaho da ita a matsayin abokiyar kasuwancinta mafi girma a duniya, masu shigo da kayayyaki masu arha daga China sun ce suna ɗokin komawa China don siyo kaya, a yayin da kuma wasu ƙasashen Afirka da dama ke fatan janyo ƴan yawon buɗe ido daga China. A yayin da tsoron yaduwar COVID-19 ya sa wasu ƙasashen Asiya, Turai da kuma Arewacin Amurka gindaya sharuɗan gwaji ga Chinawa matafiya da nuna shaidar rashin ɗauke da cutar, wanda hakan ya harzuƙa China, ƙasashe irin su Kenya da Afirka ta Kudu sun ce su ba za su gindaya su tsauraran matakai kan masu shigowa daga China ba. Yau Juma'a ake zaben shugaban kasar Czech, inda wani hamshakin attajiri da wani janar da kuma wani riƙaƙƙen ɗan boko ke sahun gaba a wani kankan ɗin da ake ganin zai kai ga zagaye na biyu. Ɗan takarar da ya yi nasara zai maye gurbin Milos Zeman, wani daɗaɗɗen ɗan siyasa mai faɗa a ji, wanda daga cikin manyan abubuwan da suka faru a zamaninsa har da shugabancin ƙungiyar tarayyar Turai EU da ƙasar ta samu a shekara ta 2022, yayin da kuma yaƙi ya ɓarke a Ukraine. Wanda ya yi nasara ɗin har ila yau zai fuskanci matsalar da ba a taɓa gani ba ta tsadar kaya a wannan ƙasa ta yankin tsakiyar Turai mai mutane miliyan 10.5, da kuma giɓi na yawan kuɗaɗen da ake kashewa kan aiki ma jama'a, wanda hakan kuma ke da alaƙa da yaƙin Ukraine. Muddin wani ɗan takara bai samu kashi 50% na ƙuri'un ba, wanda hakan zai yi wuya, manyan 'yan takarar biyu za su je zagaye na biyu wanda za a yi a ranakun 27 da 28 ga wannan wata na Janairu. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rasha ta faɗi yau Juma'a cewa ta ƙwace garin Solidar mai arzikin ma'adinai a ƙasar Ukraine. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce da daren jiya Alhamis aka ƙwace Solidar. An kwashe watanni ana gwabza yaƙi a Solidar, kuma duka bangarorin biyu sun shayi irin kwace iko da wurin a lokuta daban-daban. Mataimakiyar ministan tsaron Ukraine Hanna Maliyar je Alhamis ta ce an tabka kazamin yaki a Solidar, to amma sojojin Ukraine na nuna turjiya a wannan yanayin. Kuma ministan tsaron Ukraine Oleksiy Reznikov ya gaya ma BBC cewa Ukraine mamba ce ta kungiyar NATO a kaikaice. A halin da ake ciki kuma ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce da alamar sashin da ke kera makaman yaki marasha ya shiga amfani da fursunoni a matsayin ma'aikata don ya iya samar da adadin makaman da ake bukata a wannan lokaci na yaki. A bayaninta na harkokin tsaro na baya-bayan nan a yau Juma'a kan halin da ake ciki game da mamayen Ukraine da Russia ta yi a watan Nuwamban shekara ta 2022, a cewar rahoton wanda aka buga a kafar Twitter kamfanin Oral Wagon Zarot, kamfani mafi girma na kera tankokin yaki a Russia ya gaya ma kafafen yada labaran kasar cewa zai dau fursunoni 250 aiki bayan ganawa da bangaren shari'ar tarayyar kasar FSIN. Russia na da dadaddan tarihin amfani da fursunoni, kuma a shekara ta 2017 an sake ayyana amfani da aikin karfi a matsayin wani bangare na hukuncin manyan laifuka a Russia, a cewar ma'aikatar tsaron ta Burtaniya. Kasar Japan na shirin fara kwararo tan sama da miliyan 1 na tsaftataccen ruwa daga galabaitacciyar tashar nukiliyar Fukushima din nan zuwa cikin teku a wannan shekarar, a cewar wani babban jami'in gwamnati a yau din nan Juma'a. Hukumar kula da harkokin nukiliya ta kasa da kasa IAEA ta amince da wannan shirin, to amma duk da haka gwamnati za ta jira wani cikakken rahoto daga hukumar ta IAEA kafin ta fara sake ruwan, a cewar babban sakataren gwamnati Harokuza Masuno ga manema labarai. Na urorin sanyaya tashar sun wajiga bayan da wata babbar girgizar kasa ta karkashin teku ta haddasa ambaliyar tsunami a shekara ta 2011 wadda ta kai ga hadarin nukiliya mafi muni tun bayan Chernobyl.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gargadi jakadun kasashen waje da ke kasar da kada su yi katsalandin a sha'anin zaben da ke tafe. A wannan tattaunawa da wakilinmu Umar Faruk Musa yayi da wasu tsaffin jakadun Najeriya, jakadun sun nuna shakku kan tasirin irin wannan gargadi. Da farko ga ambassador Adamu Daura.
To shi zabe wani abu ne wanda ko ina a duniya idan ka duba ba kowace kasa dama ta shiga cikin harkar zabe na wata kasa. Wani abu ne wanda yanci ne na dan kasa, ba so wata bakuwar kasa ta sa baki in ba taimako ne za ta yi ba, misali ko na kayan aiki ko na horar da ma'aikata, wanda kuma ta hanyar gwamnati ake wanci. Wani lokaci za ka ga shugabannin kasashe suna kira domin waɗansu ƙasashen sukan taimaka ta ƙarƙashin ƙasa su taimaka wa wani ɗan takara da yake da alaƙa da su. Ana samun wannan musamman ƙasashe waɗanda Turawa suka rena ire-iren ƙasashenmu. Idan ka duba za ka ga ƙasashe irin su waɗanda suka yi wannan mulkin mallaka, akan samu ƙasashen da za ka ga sai wanda suka ɗaure wa gindi yake cin zaɓe.
Amma a zahiri waɗanda ba suka zo wurin shugaba Buhari ƙananan ƙasashe ne, ba wanda suka irin wannan renon a ƙasashen Afirka ba, ba kuma irin manya-manyan ƙasashen nan na Amurka ko Turai ba ne. Kana ganin wannan zai iya yin wani tasiri a su manyan waɗanda ba su ne suka kawo ziyara ofishin shugaban ƙasar ba?
A zahirin gaskiya kusan ni a nawa ra'ayi wannan zancen ba zai yi wani tasiri ga su manyan ƙasashe ba, in har suna da sha'awar su yi wani abu ta ƙarƙashin ƙasa. Amma dai yawanci sukan kiyaye ƙasashe manya irin su Najeriya, musamman saboda girmanmu da yawanmu, domin ba a son wani abin da zai kawo fitina a ƙasashe irin namu. Domin duk sadda fitina ta faru a ƙasashe irin su Najeriya, to musamman tarayyar Turai su kansu sai sun ji jiki.
Kuma wani abun mamaki shine ba a taba samu aka kama wayannan manyan kasashen kuma kanana da sa baki ko je gwalgwala sha'anin zabe cikin Najeriya ba ko?
To ka san irin wannan wani abu ne mai wahalar kamu. In ka lura ko a zabe da aka yi biyu da suka wuce na Amurka akwai zarge-zarge musamman abokin hamayyarsu in ce kasar Rasha wanda sun zarge ta da sa hannu ta wasu hanyoyi a cikin zabe musamman wannan zamanin na technology da muke ciki na kimiyya. Wani lokacin ai zaben zaka ga ba wai lalle zaben za a zo gaba gada a sa hannu a ciki ba, ana bin waɗansu hanyoyi waɗanda suna da wuyar samun hujja wanda za a kawo a tuhumi mutum da shi.
Ambassador Adamu Daura kenan mai shari'a al'amuran diplomasiya a tattauna da ne da shi a Abuja. Haka kuma Ambassador Muhammad Lawal Munir tsohon jakadan Najeriya ƙasar Turkiya shi ma yana ganin cewa ba lallai bane wa'annan maganganu na shugaba Muhammadu Buhari su iya yin wani tasiri na hana tsoma baki ko ta gaba ko ta baya daga waɗansu ƙasashe na duniya akan al'amarin gudanar da zaɓe ko hada-hadar mulki a Najeriya, inda yake cewa
ni ban ga wani tasiri da wannan abin zai kawo ba, amma dai su ƙasashe jin za su san dai cewa ana fata su yi wani abu kuma idan da za a haɗa gwiwa da su a nan yin waɗansu abubuwa za su iya taimakawa akan abubuwa da yawa.
Wato kai wannan shugaba Buhari ya faɗa ne kawai domin a faɗa, amma babu tabbas cewa maganganun shi za su iya hana wasu su yi katsalanda yanzu sun zo da niyyar su haka ko?
Za a ce ya yi magana mai kyau ne duk wanda aka ga aka zauna har aka yi za a kai ambasada ko su kuma za su aiko da nasu. Babin da za su lura da shi ba shi ne abin da wannan ƙasa za ta faɗa ta yi ba, wannan abu ne na alheri wanda zai je musu, shi ne muhimmin abu su a wurinsu. Ko mu ne mu aka tura abin nan mun san ga dalilan da ya sa aka tura kuma ga abubuwan da ake so su yi a lokacin da suke can.
Umar Faruk Musamman Amurka a Abuja, Najeriya.
To a Najeriyar har ila yau hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC ta ƙara wa'adin ranar da za ta rufe aikin bayar da katin zaɓe na jindindin. A baya hukumar ta tsara akan za a kammala aikin ne a ranar 22 ga watan Janairu, amma yanzu ta tsawaita shi zuwa 29 ga watan na Janairu. Wakilin muryar Amurka a Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim ta zanta da jami'in yaɗa labarai a hukumar Zainab Aminu wacce ta mata ƙarin bayani kan dalilin tsawaita kwanakin.
Duba da yawan mutane da aka samu waɗanda suka karɓi katinansu, wanda a wasu jihohi an samu kusan mutum 100 wanda suka karɓi katinsu a cikin waɗannan kwanaki 5 ɗin, shine hukumar zaɓe ta ga mahimmancin daɗa ƙara kwanakin bada katinan zaɓen. Da mun fara badawa a mazaɓu ne daga ranar 6 ga wata zuwa ranar 15 ga wata. So duba da yawan mutane da aka samu da ana bada katinan ne a mazaɓu daga ranar 6 ga wata zuwa ranar 15 ga wata, sai kuma a da ofisoshinmu na ƙananan hukumomi a ci gaba da bayarwa har ranar 22 ga wata. To yanzu an daɗa ƙara kwanaki 8 akan wannan kwanakin. Maimakon a tsayar da bada katin a mazaɓu ranar 16 yanzu ya koma sai ranar 22 ga wata. Wato ma'ana kenan za a bada katina a rumfuna a gunduma-gunduma na zaɓe daga ranar 6 ga wata zuwa ranar 22 ga wata. Da ranar 23 ga wata kuma za a dawo ofisoshinmu na ƙananan hukumomi da ke faɗin ƙasar nan a ci gaba da bayarwa har zuwa ranar 29 ga watan Janairu da muke ciki.
To shin an canza lokutan karɓan katin ne kamar yadda aka tsara a da?
Za a bada katinan ne daga ƙarfe 9 na safe zuwa ƙarfe 3 na yamma, kuma har da Asabar da Lahadi da ranakun aiki da kuma Asabar da Lahadi duka ranaku ne da za a yi amfani da shi domin
jami'ar yaɗa labarai ta INEC Zainab Aminu kenan. To a jamhuriyar Nijar wata sabuwar damborwa ce ta taso a tsakanin 'yan adawa da masu mulki bayan da shugaban jam'iyyar RDR Canji Alhaji Muhammad Usman ya baiwa matarsa makamin sakatare a ofishinsa na tsohon shugaban ƙasa. Yayin da a ɓangaren rinjaye ake ganin rashin dacewar wannan naɗi, su kuwa 'yan hamayya na cewa har yanzu basu manta ba da abin da suka kira naɗe na san rai da tsohon shugaban ƙasa Isa Muhammadu ya yi a zamaninsa. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya yi komana da ƙarin bayani.
Kundin tsarin mulkin Niger ya yi tanadin wasu muhimman abubuwa irin na karama ga dukkan waɗanda suka taɓa shugabancin wannan ƙasa, inda ba idan maganar albashi da kuɗaɗen allowance da ma'aikatan kula da tsaro, doka ta tanadi ofishin musamman domin irin waɗannan mutane da ke matsayin uwayen ƙasa, tare da ba su damar zaɓen haduman da suka aminta da su. Ta wannan dalili ne tsohon shugaban kasa Muhammad Usman ya nada mai ɗakin sahashiya Aisha Turoni a matsayin sakatariyarsa ta dindindin, lamarin da ya haifar da muhawara a kafafen sada zumunta musamman a tsakanin ƴan hamayya da masu mulki. Wani jigo a jam'iyyar RDR canshi Malam Isa Galadima na kare matakin na tsohon shugaban kasa.
Dama ce aka bashi ta tsohon shugaban kasa. Ba ce aka bai kawo mutum a nada minista, ba a ce bai kawo mutum a nada dishin wata ma'aikatar gwamnati, a'a, kabinan shi, gurin ma'aikatar shi inda yake aiki, kuma ya nada matar shi. A mutane sai wallafa suke, sai cece kuce suke, me mu a ganin mu a fahimtar mu, mu an siyasa ne, mu san abin da muke. Usman mutum ne adali, wanga mataki da dakuwa, ni ban gaba har a yi wani cece kuce. Mene ne sakatare a kabini, ni nake ganin wani abu misali ne ma ya nuna. Dai kuma ana son ayyuwar ta manufa ta siyasa.
Wannan dambarwa ta farfado da wata muhawara ta daban akan abin da ƴan hamayya ke kira son kan da tsohon shugaban kasa Isu Muhammadu ya nuna a zamanin sa, inda ya fifita iyalansa fiye da sauran ƴan kasa a sha'anin tafiyar da lamuran mulki, sawun da a yanzu haka gwamnati mai ci ke bin sa.
Tsohon shugaban kasa Muhammadu Isu yana da dan shi director da cabinet shi director da cabinet ma yana da shi. Kuma lokowa iya gani a yanzu yau siyasar da ake tahiya ta kasar nan daga daukan bazum zawwa yanzu wanda matsayi aka ba shi dan tsohon shugaban kasa.
To sai dai wani mai magana da yawun jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Alhashi Asmanu Muhammadu ya musanta zargin gwada son kai a tsawon mulkin na Muhammadu Isu, yana mai cewa dukkan waɗanda ya baiwa mukamin gwamnati shugaban yayi ne a bisa cancanta.
Samu misali Muhammadu kowa ya san shi, kuma makarantar da yayi karatu a America university guda suka yi da Obama, saboda haka ba karamar university yayi ba, kuma masani ne. Zan ce ne irin mutane masu hasada ke cewa an nada dan Muhammadu Isuhu. President Bazoum ya gaya mutane ya nada shi don yana ma'ilmanci, kuma wanda ya daidai yana da capacity na shi wannan aiki. Ɗan adawa bisa ƙagen ƙarya sun shahara a cikin wannan ƙasa. Ai, kowa ya san yadda shugaban ƙasa Isu Muhammadu zauna da iyalin shi cikin ladabi da girma da arziki da girmamawa.
Naɗe-naɗen mukamai na daga cikin matsalolin da ke haifar da rarrabuwar kawuna a tsakanin magoya bayan jam'iyyar siyasar Nijar, inda sautari abin kan zama sanadin ɓallewar wasu ko ɓarkewar rikicin shugabanci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman.
A kasar Jamhuriyar Kamaru, al'umman kasar suna ta kokawa kan matsalar rashin makamashi na gas wanda ake girki da shi na yau da kullum. Kimanin makonni biyu kenan da masu sayar da gas din ba sa sayarwa al'umma, duk gidajen mai da an da suke da rumbunan ajiye gas din a rufe suke. Na tambayi waɗansu magidanta maza da mata waɗanda suka yi cincirin doho domin neman gas din da za su yi girki da shi, ɗaya daga ciki ga abin da suka tabbatar mini.
Da fin cement kuma shi fa da gashi.
Sama da mako guda kenan ba mu samu gas din da za mu yi amfani da shi ba domin yi wa yaran mu girki idan sun dawo daga makaranta.
Tempo complique a ver notre pays vraiment.
Wannan kuma ta ce. Mun san ƙasar Kamaru tana da albarkatun makamashi na gas, amma ana ce mana daga waɗansu ƙasashe makwabta ne ake kawo mana gas ɗin cikin jirgin ruwa mai dafan kaya. Ba matsalar masu sayarwa ba ne, a'a, abin daga wajen masu jira madafin iko ne, su ne ba sa yi mana irin abin da ya dace. Yau gashi mun shiga cikin wani hali a kasarmu. Shi ma ɗaya daga cikin magidanta wanda na gan shi ya yi gumi charko-charko
yace ya yawun nema gas har ya gaji bai samu ba duk inda ka je sai a ce maka babu gas
amma biyu sai fini
na sake yin kitibus da wata mace tana jefa motar ta ita ma ta ce a yanzu haka a cikin motar ta akwai kwalaban gas guda biyu wanda babu komai a cikin su tace ta rasa anda za su yi
ana mai da butela da harafaci
malam abdu dan aikin a taba ne yace
waje sai la moto les gens
an bashi kudi na hayan babu dinsa jakabiya sifar kudin kamaru gani ya je ya nemo gas amma shi ma yace ya zaga duk an je tafi babu gasin a birnin Duala
department ya sa ji wapa legal
na tambayi Alhaji Garba Abaka mai bawa gwamnati shawara kan rayuwar talakawa kuma dan jam'iyyar ADPC mai mulkin kasar jamhuriyar kamaru ne shin ko me yasa ake samun wahalar makamashin gas inda yan kasar kamaru suke amfani da shi ne yau da kullum musamman ma a manyan birane yawun da Duala ga abinda yace
wannan tambaya da kai ina da muhimmanci domin al'umma su san abinda ake ciki yau wajejen sati biyu kenan al'umman kamaru su mataye da masu gidaje suke da matsalan zancen kwalban gas ba gas a kamaru gas yayi wuya amma abin da yake kawo haddasa wannan fitinan ainihin gazin da muke da shi ba kamfanin Sonara ita take aikata shi ba haka kuma shi ma petrol ba kamfanin Sonara ba take aikata ya ake a kasashen waje ake kawo wa kasan kamaru tukuna a tatace har rabawa al'umma to kaga matsalan da yake ciki duk wannan abubuwan ana sayan sa a shashin kasashen su Ukraine da Union Sovietic to ba a samu halin da gas zai iso a lokaci ba shi yasa kaga aka samu wannan lokaci na sati fiye da sati biyu wanda aka samu wannan irin matsala gwamnati ya tahi tsaye ya karbi wannan abu da muhimmanci da kuma ina nema a rage wannan wahala ga matayenmu da suke da matsala yanzu akan nan gidaje da yawa an koma amfani da gawayi an koma amfani da itace an koma amfani da wutar lantarki ake girki to wannan yana kawo shi zaka gwamnati yanzu an yi order an samu premier cargezon gas ya iso an so mamarin rabawa to amma kasa da ya dinga dauki sati biyu dole kuma za a dauki lokaci kafin duk mutane su samu gas na tsammanin da mu duka yan kamaru ne ya dame mu ya dame al'ummarmu to shi za ka ga kamaru ta mai gasa ya tsaya yanzu hakan nan dai alhamdulillah ya samu shigowa kadan da kadan shi mu haƙuri nan da sati mai zuwa ubangiji zai kawo sauƙin wannan irin al'amari sabon aikin da za a yi wa kamfanin mu na mai Sonara da abin nan zai zama cewa shi za ga mai kasa bai son a koma gidan jiya wanda shi dai mu oda mai amma na mu fitar da shi yanzu aikin da za a yi wannan wajen din mammu ya tace mammu a tsayarwa al'umma gazanmu a tace gazanmu a tsayarwa al'umma kaga sauki da shi za ka ga gyaran Sonara yake daukar lokaci amma ina roƙon al'umma su mu dawo abin da hakuri yayi ina damun mu to amma mu ci gaba da hakuri
Alhaji Ali shi kuma dan kungiyar duba tsadar kayayyaki da talakawa suke amfani da shi ne a kasar ta jamhuriyar Kamaru kuma dan jami'ar adawa ne na SDF a kasar shi ma ga abin da yace Alhaji da ne masa tambaya
dangane da wannan tambayar da kai mini akan wato farashin gas da yake haurawa ba mu haurawa kade ba wato dai ya kasance ma ba a samu shi ma gaba daya ne kawai a kasan mu na Kamaru a wannan lokacin ba mu ba ne mu ɗan adawa za mu sashi daga cikin wato mummunan tafiyar da ayyukan gwamnati da ya zauna wato da yi gado a gwamnatin kasan mu na Kamaru domin wannan al'amari ya kasance wato lokacin da aka tsara da akwai kamfaniya guda daya wanda ita ce za ta sayar da man petrol da duk waɗansu abubuwa kuma da suka bi a zagaye da man petrol wato da gas din da komai da komai shi aka yi kamfaniya guda ɗaya wanda ita take da lura da duk wannan al'amarin ita take saya ita take sayarwa a kowane lokaci mun muka fitar da gasin muna sayarwa kuma muna soyo mun bai shi mu ba mu yi abin nan to duk waɗannan kuɗaɗen din da aka yi ta tarawa domin ya kai wani lokaci da aka ce ma harshe aka ce muna wato ba za mu iya tafiyar da basussukanmu ba sai dai ko wannan bankin zamu ninnan ta dafa muna baya ita ne ta kai mu da wato waɗannan kuɗaɗen da ake tarawa wannan kamfaniya ta tara ta kai mu da a cire kashi 35% da za a dosa biyan bashi na bankin duniya da shi to kaga tun daga nan so mi ya zama cewa wato shi wannan kamfaniya ba mai tafiyar da shi daga gwamnati daga shugaban kasa shi wannan shugaba mai tafiyar da wannan gwamnati wato director general kenan na SNH wannan kamfaniya ita ne SNH to kudin din tsakanin su biyu da kuma gwamnatin shi da iyalan mai kasa da wani da su suke amfani da wannan kudi duk waɗansu shugabanni wato ministoci da masu tafiyar da manyan kamfaniya da wani duk waɗansu kudade kwashi wa suke nan a yanzu haka kuma masu sai da gas din shi a haɗu haɗa kai kamar da ake a kowane al'amari a ƙasar Kamaru shi a haɗa kai shi a ɗibi kuɗi shi a je a zuba ma shi ministan mai kula da kasuwanci da sauransu shi a tambaye shi a ƙara kuɗi to shi in ku za ku ƙara kuɗi shi ci ku yi dabarun ku irin dabarun da za ku yi ku ƙara kuɗi shi ku za ku yi irin dabarun ku da za ku ƙara kuɗi wannan shi za a wato kar ka tuna cewa ka kowa ya tuna cewa wannan ƙarancin gas ko kuwa rashin gas a ƙasar Kamaru yana da alaƙa da yaƙin da Rasha take da Ukraine domin ko me hatta roguman da muke so waje da hancin muna domin yaƙi a Ukraine bai kai ba sam wato kwashi kuɗi su kai scap gaba ɗaya yanzu haka an so mu kakkamo din da ake kamawa dangane da irin waɗannan kuɗaɗen da aka ajiye a da saboda a yi amfani in dai gas ya yi ƙaranci haka ko kuwa in dai ya yi ƙaranci haka shi ke na shi a zuba kuɗi a sake a sayo da dama.
Na ne bijin ta bakin ministan ciniki na ƙasar jamhuriyar Kamaru Musta Manguwa. Na ta buga masa waya lambarsa ba ta shiga haka shi ma ministan albarkacin gandun daji na kasar Kamaru Musta Daiga shi ma na ta buga masa waya baya dauka amma a halin yanzu dai talakawa sun koma amfani da abubuwan gargajiya kamar gawayi da kuma resho mai amfani da kananzir wanda ake amfani da shi tun talitali masu magana dai suna cewa kowa ya bar gida gida ya bar shi kuma da tsohon zuma ake magani. Muhammad Awal Karfa, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To masu sauraro da fatan za mu na afuwa yau ba za mu samu damar kawo muku labaran wasanni ba amma ga Ibrahim ya zo da labaran duniya a takaice. A takaicen hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi wata shela ta gargadi kan a daina amfani da wasu magungunan tari biyu da ake yi a India da ake danganta su da mutuwar yara akalla 20 a kasar Uzbekistan. WHO ta ce magungunan waɗanda kamfanin Marion Biotech na India ke yi ba su da inganci kuma kamfanin ya kasa bayar da tabbacin rashin haɗarinsu da ingancinsu. Bayan ta shafe shekaru uku kan iyakokinta a rufe a ƙarƙashin manufofinta na ɗaukar matakan ba sani ba sabo na yaƙi da cutar COVID-19 yanzu China ta sake buɗe kan iyakokinta don marabtar matafiya na ƙasa da ƙasa su kuma China wanda suka gaji da zama su ɗan fita matakin da zai yi tasiri ga tattalin arziki a sassan duniya ciki har da Afirka. Yau Juma'a ake zaben shugaban kasar Czech inda wani hamshakin attajiri da wani janar da kuma wani rikakken dan boko ke sahun gaba a wani kankan din da ake ganin zai kai ga zagaye na biyu na zaben. Russia ta faɗi yau Juma'a cewa ta kwace garin Solidar mai arzikin ma'adanai a kasar Ukraine. Ma'aikatar tsaron Russia ta ce da daren jiya Alhamis aka kwace Solidar. An kwashe watanni ana gwabza yaƙi a Solidar kuma duka ɓangarorin biyu sun sha yin ikirarin cewa suna iko da wurin a lokuta daban-daban. Mataimakiyar ministan tsaron Ukraine Hanni Mariel jiya Alhamis ta ce an tafka ƙazaman yaƙi a Solidar to amma sojojin Ukraine na nuna cewa Masu sauraro duka-duka abinda ya sawaka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe da safe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da caji karfe 5 na safe kenan agogon Ghana za ku ji wasu abokan aiki mu da wani sabon shirin. Kafin karkare shirin baki ɗinsa bari mu miƙa sakon ta'aziyya ga iyalan Comrade Lawal na Bage wanda Allah ya yi wa rasuwa a jiya Alhamis a garin Jos dake jihar Plateau Najeriya da fatan Allah ya masa rahama amin. Yanzu kan a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya ci a gabatarwa da Dadi Balawi ya hada shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa a kwana lafiya.